أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة. إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara yi godiya jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo da mu wannan yini mai tarin albarka yinin talata wanda yau ya yi daidai da biyu ga watan Rajab, watan bakwai a cikin jerin girauta na musulunci, yau shekarar hijira 1444, 24 ga watan 1 miladiya 2023. Barka mu da kasancewa cikin wannan masallaci na mulki ya usuna da ke wannan unguwa ta Fantami nan fadar jihar Gombe, domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma da muke bibiya a wannan yini a kuma wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci. Idan masu bibiya ba su manta ba, muna nan cikin suratul Tauba, sura mai namba ta 9. Idan kun ki dawo surorin Alkur'ani daga sama zuwa kanta, karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 80 daidai a wannan sura. Yau kuma insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 81 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Tauba. Kuma wannan shi ne darasinmu na 18, darasinmu na 18 a wannan sura insha Allah. اللهم فريح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله
وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
أكثر درسين دي غباتا من جيد القرآن كي زينو منا وأنسو دا جتين سكوبو منافقي وان دا الله تعالى يكي بيانس أوان سورة من جسنا اللمز يلمزون المتوعين من المؤمنين سنا زنتم إيماني دا سنا صدق idan mai dukiya ya kawo da yawa sai siriya ne, idan kuma talaka ya kawo sai ce Allah mai zai da wannan alayyus ko muka ji inda Allah ta'ala yake cewa manzon Allah da zai yi musu istighfari ko yayi ko kar yayi, ko da zai musu istighfari sau 70 to Allah ba zai yarda musu ba, kuma Allah ta'ala ba zai musu gafara ba. Sai Allah ta'ala ya ce dalilin haka domin sun kafircewa Allah da manzonsa, kuma Allah ta'ala baya shirye mutane fasikai wanda ya kaddara musu fasikanci ba za su tuba su mutu. Idan za mu dora a yau wata a sifa ce daga cikin sifofin su ne kamar yadda wannan sura take ta bayani. Allah ta'ala ya ce farihal mukallafun, al-mukallafuna su ne waɗanda za su zauna a gida su nemi uzuri ba na gaske ba, su ƙifta yayi su biya manzon Allah uzuri na son zuciya, wanda ba sa cikin wanda shari'a ta ce in sun nemi hanzarin manzon Allah ya ba su, a'a su tsantsar munafinci ne da tsoron mutuwa yake hana su fita yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma suna cewa su musulmai ne. To sai Allah yake bankado asirinsu hatta uzurrukan da suke biya ma'aikin Allah da ƙarya sai da Allah ya bayyana, domin shi Allah shi ne ya alamu kha'inatul la'ayuni wa ma tukfi sudur, Allah shi ne ya san abin da kirji ya koye tun ba kafin ya furta shi. To sai Allah yake shirya kirazan su yake bayyana mana shirinsu. Qur'ani yake cewa fariqan mukallafun bi maq'adihim khilaf rasulillah, su al mukallafun wadanda suka idin manzon Allah ya yi ko suka idin manzon Allah ya rinda da jura, to suna farin cikin zaman su a gida in sun ba da uzuri na ƙarya manzon Allah ya karɓa, to a wannan zaman da za su yi walwala da farin ciki za su saɓanin masu imani makafi da guragu da marasa lafiya, idan har dalili ya sa ba su iya fita yaƙi kuka suke da idanunsu suna kuka domin wani uzuri ya zo ya hana su fita yaƙi, amma su wannan lafiyar su ƙalau idan sun ba da hanzari kuma an ba su hanzarin to sai su koma kuma suna murna suna farin ciki. Kaga wannan in ba Allah ba Allah mu guyu ba yau ka wannan labarin, tunda abu ne a cikin zuciya, iya cikin zuciya kuma su da su suke wannan manzon Allah da sabai sun fita, amma su zauna a gida suna ta farin ciki da murna akan sun biya manzon Allah uzuri kuma ya ba su uzuri, kuma suna zauna a gida ba tare da uzuri ba. Shi ne fariqal mukallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Allah ya ce suna kyama ba sa su yi aiki domin ci da addinin Allah gaba ɗaya ne jihadi kuma jihadi ana yin sa bil mali wan nafs wal jah wal quwa duk wannan bangaren ana jihadi da su ana jihadi da dukiya ana jihadi da ilimi ana jihadi da karfi ana jihadi da kujiran da Allah ya baka sana'ar kama ana yin jihadi da ita dukkan wani matsayi da Allah ya baka a rayuwa ko jagoranci to shi ma gaba ce ta yin jihadi domin za ka bayyana al'umma manufofin addininka masu kyau wajen rukun amana da yin gaskiya da mutunta masu mutunci da tausayawa ƙanana da rashin faɗawa cikin haramun kai tsaye duk wannan tallar addinin ka kake yi ko da baka zama tobe da awa a zahiri ba to halayyarka suna yi wa addini da awa wanda da yawa daga cikin abin da muka rasa a yau ke an bar da awa kawai a zo a zauna akan tebur ko a yi kuɗuɓar juma'a da sauransu a'a duk inda kake tafiyar ka ma da hali ce a gungun tafiyar ka maganar ka da za ta fito daga bakin ka to da awa kake yi a gungun mu'amalar ka da za ka yi da wa'ansu to da awa ce shi musulmi duk inda yake iya tallata addininsa duk damar da Allah ya bashi wannan kuma shi ne a dunkulin ma'anar jihadi ku yi aiki rilis domin addinin Allah ya ɗaukaka to su munafukai ba sa iya yi aikin da zai ci da addini gaba da dukiyoyinsu ballantar da rayuwarsu suna kyamar fita jihadi da manzon Allah domin kar su ɓata dukiya kuma kar su je su salwantar da rai kuma babu rai mafi tsada illa ran da ya mutu wajen ɗaukar addinin Allah ita ce mutuwa mafi martaba ta ɗaya a dukkan mace-macen da ake ba mutuwar da ta kai musulmi mumini mai cikakken imani ya mutu a hanyar Allah ita ce mutuwa nan babban wajen daraja domin darajar irin waɗancan mutane ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan sun mutu kada ku kwaɓe musu kayan wankan gawa ku basu a haka da jininsu kada ku sa musu na kafari kada a musu sallah sallar gaba ba a musu manzo Allah ce ku tona kabari kawai a hakan ku sa su a ranar alƙiyama za su tashi da launin jini a jikinsu amma suna ƙarshen turaren aljanna in ba ke gine ba wanda ya samu wannan daraja an fahimta to su suna tsoron kada ransu ya tafi a hanyar ɗaga addinin Allah subhanahu wataala kuma ita mutuwa ba a guje mata aina ma takunu yudrikumul maut
aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada
na'am
wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا
أما يتشعر أينما تكونوا يدركم الموت أين ننظر فيه دون إندكوك إن جاء الله to mutuwa za ta riske ku burujin mushayyada malaman tafsiri sai mai fassara guda biyu ko gidan ƙasa ko gidan sama nan ne dai gunguyen ɗan adam a bayan ƙasa ba inda zai jefe da wani ko ya yi nutso ƙasa ko ya tashi sama to duk inda kake ko ƙasan ƙasan kai da kuna tare da ita in ma saman kai kuna tare da ita shine mai infrared yake cewa kalidifiyar auna waishi mai ɗagawa ba kamar shi har cikin rocin ta bishi ta makure shi da ya ga abin da ya yi duk girman mulki na fir'auna mutuwa a wata danne ke ɗauke da shi saboda to suna tsoron kada su fita yaƙi su mutu kuma Allah ya ce in dai ran kwana ya ƙare to duk inda kake yi ta da suke ka ko a gun yaƙi ko a gida ko da lafiya ko ba lafiya shi ya sa Khalid bin Walid da a ce jarumta da sadaukantaka tana sa mutum ya mutu a fagen fama da Khalid ya mutu a fagen fama amma a gida ya mutu har yake kuka yake cewa gari zai yi mutuwa irin mutuwar mata a gida amma an ce ba gabar da zaka duba ta Khalid ba ga suka ko saran takobi ba a jikinsa kam jikinsa ba domin irin jarumtarsa da da saudagantaka sojan fita ayye amma da Allah bai zai mutu a bakin fama ba gida ya mutu to suna tsoro kar su fita yaki su mutu ko kar su fita yaki duke su tsare shine wa karibu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har har ma suna cewa mabiyan su kar ku fita akwai lafiyar rana da yake a galibiya duk yakokin da aka yi mafiya zafin manya-manyan yakokin a cikin gajiyar rana aka yi su kamar Badar an ce 17 ga Ramadan aka yi shi ka tsallin rana ga azumi haka nan Tabuk da tsallin rana haka nan Uhud shi ma da rana aka wannan yalla domin Allah ya kada jarraba masu imani akan jarraba to yake cewa la tanfiru fil har kar ku fita yaki da manzon Allah akwai zafin rana ba akwai tsallin rana sai Allah ya ce kul ka ce da su ya rasulullah naru jahannama ashaddu harra wutar jahannama to ta fi tsananin zafi in ka kwatanta ta da zafin duniya an ce tifan da za a sanya wa dan wuta tifan sa tunda suna da tifan wuta ai an fahimta a yanko tifan da za a sa wa dan wuta daidai fadin farishi wannan a yanko ta daga cikin tifan dan wuta a sako ta duniya ba abin da zai numfa shi din me zai yi ya wuta duk ruwa sai ya kafi duk bishiya sai ta bushe domin ba mu da ikon dauke zafin wutar jahannama a rayuwar duniya ba mai tsawa ba wanda ya sayar to irin wannan zafin za a nannade mutum sannan kuma a cinkusa shi a wutar dan wuta yadda malamai suke faɗa cewa shi fa iya ganin duk duniya shi kadai yake wa azaba ba wani bige-bigen wani ko mutsun wanda zai jawo sa babu shi azabar sa gani yake duk wutar jahannama shi kadai da yake domin irin bala'in da Allah ta'ala ya tsara a cikin wuta Allah ta'ala ya sani to sai Qur'ani yake cewa da su naru jahannama ashaddu harra a faɗa musu ma in fita yaki saboda ranar duniya to akwai zafin wutar jahannama wanda ba shi da gani idan ka hada shi da zafin da ake cikin duniya kai ya yi kuma ko zafin kabari ai ba za ka hada shi da zafin duniya ba zafin kabari kai kidai ne baka da ikon motsi baka da ikon juyawa baka da ikon zama ballata ya fito amma anan duk inda zafi ya yi zafi kana da bauchi zaka yi wanka zaka iya kamfe kayan ka cikin gida ka zauna zaka iya fita je shi ma ka je kai abin da kake so amma a kabari ba inda zaka ci kaga zafin kabari na kusa kusa ba yanda za a yi ka hada shi da zafin lahira ba zai yi ba ballanta na kuma zafi wutar jahannama shi yasa manzon Allah hadisin Muslim yake cewa narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min jahannam ita kun ga wutar nan ta duniya wanda waye waye duk a cikin ta yake gidan narka rodi gidan waye duk wutar nefa wa kai ji waye duk to kashi ɗaya ce cikin kashi 70 wutar lahira dil balbalan bala'in wutar duniya to bata fuka shi ɗaya cikin kashi 70 wutar lahira hadisin ya cikin Muslim manzon Allah ya faruwa sallallahu alaihi wasallam to a ce musu annaru jahannama ashaddu harran wutar jahannama ta fi tsananin zafi ta fi tsananin balbalin bala'i law kanu yafqahun da dai suna da fahimta to da ba su ce ma akwai wata matsala ko zafi da za ta hana su fita yaki ko ci gaban addinin musulunci ba in dai zafi suke kauce to sun tare zafin da ba su da iyaka malaman tafsiri suke cewa akwai kani da dan bambance bambance tsakanin uzurin masu imani sun zauna a gida da kuma uzurin irin na munafiki na farko su munafiki idan sun zauna a gida ba su fita yaki ba gurin ciki suke sabanin mu'mini ko bakin ciki suke bakin ciki suke mu'mini idan ba su je yaki ba to dukiyar su da hannun su zai ci manzon Allah ya ce duk wanda ya tattali mayaki ya bashi abin hawa ya bashi gujini ya bashi makamin da zai fita yaki to za a rubuta masa ladan wannan mai yaki haka ma Aisha Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to kaga su ba sa nuna damuwa ko ba sa nuna kwaɗayin dukiyar su ko wani hannu su ya fita jihadi ba sa yi hasali ma kyamar fita yaki da manzon Allah suke abu na uku akwai kari kan abin da mu'mini suke in sun samu kansu zaman gida suna cewa la tanfiru fil har su kuma masu imani wannan zafin rana ba sa ganin ta baya gaban su domin kullum aljanna suke nema akwai ɗaya daga cikin mayakan musulunci gurgure sai wata rana an kauri a cikin yankin Uhud sai zai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah shin idan na mutu a fagen fama idan an sa ni aljanna a gurguzan tashi sai manzon Allah ya ce a'a ai idan an saka aljanna zaka tashi a matashi saboda yi mai ƙarfi lafiyayye yace wallahi manzon Allah na tafi neman aljanna iya jan kafa da gurgun ta yi tafi iya ya yi shi akwai sahabin da yake cewa manzon Allah ni bakancin aljanna nake ji a bayan dutsen can haka yake faɗa wa manzon Allah kuma da yaje bayan dutsen a can yayin shahada a can zan ga wasa yayin shahada domin tsarin imaninsu domin yarda 100% da abin da manzon Allah ya faɗa musu to Allah ya ce na ru jahannam ma shaddu harra lau kanu yafqahu da dai kun sani kuna da fahimta to da kun gujiya wutar jahannama akan zafin duniya na'am ayat kamar
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون
وتحليه تمد في القران يكي بام لافاري idan manzon Allah sun tafi yaki da idan sahabbai su kuma sun zauna a gida dariya ma suke wa manzon Allah da sahabbai suke musu dariya suna tafi suna ihu cewa manzon Allah sun tafi za a kai su ba za su dawo ba shi ne Allah ya ce a faɗa musu fal yadhhaku qalilan ay fal yatamattau fi hadhihi ad-dar ku dan ji dadi a wannan gida da duniya ku dan ji dadi shi ne fal yadhhaku ko ku yi dariya kaɗan ko ku dan ji dadi kaɗan wayyafrahu bi lazzatiha ku dinga farin ciki da kayan alat da gidan duniya amma Allah ya ce fasayibukuna kathira akwai kuka mai yawa da ba shi da ƙarshe iya jiro Allah ta'ala yake cewa idan ƴan wuta sun shiga wuta sun haɗu da bala'i sai ka ji suna kiran suburan suburan ma'ana halakan halakan sai Allah ya ce la tad'u al-yawma tuburan wahida
la tad'u al-yawma tuburan wahidan wa ad'u suburan kathiran
Allah ya ce a faɗa musu kar ku kira yin halaka guda ɗaya a yau a ku kira yin halakokin da ba su da iyaka amma a duniya mutuwa ɗaya ce wahala ɗaya ce dukkan wahalar duniya bakin da ne ga mutu kai magana ta gani to amma ita lahira diyan da kaje to ba mutuwa la ya mutu fiha wa la ya hayya haka ya mutu su ne yan aljanna ma khalidina fiha abada ita bambancin rayuwar duniya da lahira shine duniya ana mutuwa kuma Allah iya ikonsa wanda suke shan wahala ce gobe su ji dadi wanda suke jin dadi ya gobe su sha wahala Allah iya wannan tsari iya wannan ciwon da kansu amma ita lahira in mutum ya sake ceto ya kare masa iya wuta to shikenan ba shi ba jin wata iska ko alama ne ima rayuwar sa ba to sai Allah ya ce falihu qalilan walyabqu kathiran za ku yi kuka mai yawan da ba shi da iyaka sai Allah ya ce jaza'an bima kanu yaksibun wannan shine irin sakamakon abin da suka tsururuta wa kansu duk abin da suke wa manzon Allah da izgiri abin da suke wa sahabbai na dariya abin da suke wa kafirai da suka tsururun musulmai su faɗa musu abin da suke na kullu kullu minadirci abin da suke na in baiwa manzon Allah goyen baya da hadin kai da in jiyawa wajen yawa Allah da'a cikin umarninsa to sai Allah ya ce wannan shine tattaru sakamakon sa ne wato cikin kwautar jahannama shi Allah a kullun kamar yadda malamai suke fada baya abubuwa da rini ya ce zai sa su a wuce musu azaba amma sai ya ce jaza'an bima kanu yaksibu sakamakon abin da kuka aikata ne malamai suna cewa al jaza'u min jinsil amal shi sakamako iya daga cikin jinsin aikin da kai wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ini al jaza'u min jinsil amal na'am ayatin gaba
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة
Allah ta'ala ke cewa fa'ira ji aka Allahu idan Allah ya dawo da kai da biyayya manzon Allah dan gashin Allah Allah yake ta idan na dawo da ku gida lafiya to ga irin abin da munafiki za su ci domin Allah shine mafi sirrin dan Adam idan kun dawo daga yaki kine fa irji akallahu ila qalib timiku to wa'azu daga cikin munafiki za su same ka mimman takallafa bil madina minal munafiqin wanda suka zauna a gida ba tare da uzuri ba a garin madina da cikin munafiki sun isbi ka yayi fasta'azanuka lil khuruj za ka ga sun zo suna cewa to ai mu ma yakin gaba da mu za a fita ai wannan dai kam wannan dai uzurin kaza ya hana mu amma gaba kam da mu za a je ai yakin gaba manzo Allah da mu za a je da mu ne gaba yene fasta'azanuka lil khuruj ma ila ghazwa ukhra ai idan zaka je wani yaki daban da mu ne gaba da ma ya rasulullah dan mu za a je bayan ba an je yakin an dawo lafiya kuma an samu ganima kuma an dawo lafiya sai ka ji sun zo suna ta wannan farin zance idan an samu ganima suna ce ai da su ai tare muke da ku idan kuma a ana hira ana tattauna sai a abu ma yakin gaba da mu za a fita dan mu za a je kine a Allah ta'ala yake cewa za ta ce idan yaki ya zo na gaba da mu za a fita fasta'azanuka lil khuruj sai Allah yake cewa fa kullan ka ce da su fa qul ka fada muku lan takhruju ma iya abada in dai ni ne manzon Allah ka ce fada muku to har abada ba za ku samu damar fita da biyayya domin Allah ya masa wahayi da wannan kafircin za su mutu Allah ya masa wahayi da wannan munafiki za su mutu ba za su tafi Allah ya ce manzon Allah ka fada musu lan takhruju ma iya abada ka ce musu in dai kai ne zaka jagoranci yaki to su irin su yawan su to ba su iya damar bin ka har abada lillahi ko manzon Allah an ce ya je ya koki da hannunsa wajen yaki 27 an yi yaki 88 ko abin da ya kama da wannan gaba ɗaya ya koki da aka yi manzon Allah iya da rayuwarsa amma dukkan su wanda ya je bai 27 ba sauran saraya ne idan aka ce ghazwa to wanda manzon Allah ya je da shi aka yi yasa ake cewa ghazwatu uhud don manzon Allah ya je ko ghazwatu badr manzon Allah ya je ko ghazwatu tabuk manzon Allah ya je ko ghazwatu hulay manzon Allah da shi aka ce amma yakin da manzon Allah ba da shi aka ce ba saraya ake cewa saraya manzon Allah ya kura runduna amma bai je ba amma inda kamar yadda ya faru a mu'ta mu'ta manzon Allah bai je ba ya nada Ja'far bin Abi Talib ya zama komandan wannan yaki wanda shine ya wakilci manzon Allah a wannan yaki sallallahu alaihi wasallam saboda wannan shine irin abin da Allah ta'ala ya ce fa mu lan takhruju ma iya abada ba za ku samu damar bin manzon Allah ba yaki har abada domin Allah ya tabbatar da cewa ku a wannan munafirci za ku mutu ba za ku tuba ba Allah ta'ala yake cewa wa lan tuqatilu ma iya adwa ko manzon Allah ka faɗa musu ba su da ikon su zo a haɗu da kai da su a yaƙi abokan gaba ba za su yi ba an fahimta ba su da damar yaƙar abokan gaba ba su da wannan damar lan takhruju mai'a abada walan tuqatilu mai'a aduwa ko manzon Allah ka ce musu ba su iya taruwa da kai a zo a yaƙi maƙiyan Allah maƙiyan addinin musulunci maƙiyan musulmai to ba su da ikon su zo a haɗu kamar yadda sauran sahabbai suke fitowa a haɗu a yaƙi abokan gaba da su ba za su yi ba to kamar me tambayar da kike saboda sai Allah ya ce a faɗa musu innakum raditum bil qudi awwal marra domin ku kun yadda ku zauna a gida tun farkon al'amari lafiyan ku kalau ba larura ba uzuri kuka zauna a gida to sai Allah ya kiyamaci fitatta kuma baya su an fahimta shine Allah ya ce innakum raditum bil qudi awwal marra domin ku kun zabar wa kanku zaman gida ne kun kirkiri uzurin ƙarya kun yi wa kanku a irin wannan hadisin da cewa zamu hada da ayoyin a gaba akwai Ka'ab bin Malik da shi da sauran ƴan uwansa guda biyu su uku wanda shi dan ya dan fisge su karan farko za a fita yake Tabuk ba su je ba amma su ta inda Allah ya rufa musu asiri da manzon Allah ya suka ce wallahi su gaskiya za su faɗa manzon Allah ba za su mai ƙarya ba sabuce ya rasulullah wallahi ka'ab yace ban taba samun dama ba ma a rayuwata kamar lokacin da aka fita wannan yi ina da kudi ina da lafiya ina da yin da zan kawai ban je bari sai manzo Allah ya ce ku je ku zauna har sai Allah ya yi hukunci a lamarin ba abin da nace manzon Allah Allah ta'ala ya sanar da shi a kaurace musu da musu magana sahabbai kowa ya san sahabbai ne amma Allah ya ce a kaurace da musu magana kar kowa ya kara musu magana kuma hakan akai da Ka'ab da ɗan uwansa guda biyu nan ko sallama suke ba a masa musu da suka cika kwana 50 a wannan yanayi sai Allah ya aiko wa manzon Allah cewa matan su ma kowace ta tafi gidansu matan suka ce manzon Allah saki rai a sai Allah ya yi manzon Allah an ce dai kowa ta tafi gida har kuma ku jira Allah ya iko sa haka aka yi musu heje suka yi kwanaki masu yawa a wannan yanayi domin sun ki su fita yaƙi na ce su kalauta da manzon Allah Allah ya yi fushi da wannan saboda irin wannan shine Allah ya fushi da munafukai yace to ko har abadan ma ba ku iya fita yaƙin ma Allah ta'ala ya tabbatar da munafurci shine a yanzu gaba daya balan tuqatilu ma iya aduwa innakum raditum bil quhudi awwal marra domin kun zaba wa kanku da kanku zaman gida a farkon al'amari fa'udu ma al qawm fa'udu ma al khalifin wa zauna tare da wanda suke saba wa manzon Allah al mutakallifin anil ghazwa min an-nisa wa as-subyan wa zauna gida tare da mata da yara da wanda aka musu uzuri su zauna a gida wa hadha bil maqa'i anhu fi ba'd al-a'mal wannan kuma tana nuna cewa Allah ya yanke duk wata alakar manzon Allah da su gaba daya mimma yu'addi ila naqsin ila naqsin fi al-umur al-arba cikin duk abin da zai kawo musu al'amarin da za a hada su da sahabbai a yi miti ko a tattauna to Allah ya yanke wannan al'amari ba su ba jin surun manzon Allah ba su ba jin surun musulmai su an yanke musu al'amari gaba daya shine fa'udu ma al-khalifi na'am ayat gama
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون
حديث يتبتع اجتماع صحيح البخاري المجلد يسنى أكو hadisi mai namba ta 132 mai durrul manthur shi ma littafin tafsiri ne a mujalladi na 4 shafi na 259 sun fito da wannan hadisi imamu muslim ya fito da hadisi mai namba ta 27 ko 2774 imamu al-bukhari kuma 1285 duka hadisi daga abdullahi dan umar a ƙarƙashin sababun nuzul na saukar wannan aya wala tusalli ala ahadin minhuma ta abada dan umar yake cewa lamma tufiya abdullahi bin ubay bin salul lokacin da abdullahi bin ubay bin salul ra'sul munafiqin a lokacin da ya mutu ata ibnuhu abdullahi ila rasulillah shi ibnu salul iya da da mai suna abdullahi shi ma da babansa ya mutu wanda shine ra'sul munafiqin shine shugaban munafikai da ya mutu sai ɗansa ya zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dan mutumin kirki ne sahabi ne fa sa'alahu an yu'tihi qamisahu sai abdullahi bin ubay bin salul dan sai ya zo wajen manzon Allah yake cewa ina roƙon alfarma ka ba mu rigarka mu yi wa babanmu likafin an fahimta an yi watsihi kamisahu liyukafinahu fi domin ta zama likafanin baban shi kuma wa an yi sallah alaihi ko manzon Allah ina roƙon alfarma ka yi masa sallah manzon Allah fa a'tahu kamisahu sai manzon Allah ya ɗauko riga ya ba shi wa sallah alaihi ko manzon Allah ya jagoranci aka yi wa abdullahi bin ubay bin salul sallah summa annabiyyi sallallahu alaihi wasallama fa ala kullu zalika tatayiban li kabli ibnihi abdullah manzon Allah yayi wannan sallah ya dauko riga ko gari ko alkyabba ya bayar anyuwa wancan shugaban munafikai an masa likafari amma duk abin da yake yi tatayiban li qalbi ibnihi, iyaye haka ne domin ya lallahi zuciyar ɗansa, domin ai tare ake da shi. Akwai alfarma, akwai irin kara da malam Bahu yake cewa akwai kara ta zaman tare. To abinda manzon Allah ya yi wa Abdullahi bin Ubay bin Sulul ya ɗauko jabbarsa ya bayar, kuma ya jagoranci aka yi wa shi wancan mujrimi sallah, duk da cewa halinsa ya bayyana. Fa innahu kana min fudala'i sahaba, domin shi ɗan iya cikin sahabai masu falala, wa asdaqahum islama, kuma iya cikin masu gaskata musulunci, wa aksaruhum ibada, kuma iya cikin bayin Allah mafiya ibada a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ashrahum sadra, kuma iya cikin wanda yake gaba gaba wajen yalwatar kirji. Duk abin da manzon Allah ya faɗa masa sam'an wa atiniki wa yuwa an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama takallama, yayi magana fima fa'ala bi Abdullahi bin Ubay bin Salul, yayi magana bayan kura ta lafa, bayan an ji an binne shi an dawo ana tattaunawa. To manzon Allah ya magantu ya ce, na farko dai dalilin da ya sa na ɗau jabba na bayar aka yi wa ɗan Salul likafani, kuma na shiga gaba aka yi masa sallah, to na yi haka ne domin kara wa ɗansa, domin muna tare da ɗansa akwai kara ta zaman tare da na masa. Abu na biyu kuma yake cewa a wa ma yugni anhu kamisi, amma rigata da na bayar aka mai likafani ba za ta wadatar da shi komai ba, wa salati haka na sallar da na masa ba abin da za ta hana na azabar da Allah zai masa. Wallahi inni kuntu arju an yusallima bi alifu min qaumi, amma ni na mai sallah ne domin ina kwaɗayin a samu mutane kamar dubu daga cikin rundunarsa su zo su musulunci, su musuluncin gaskiya. An fahimta? Ashe shi musulunci ya ‘yan uwa iya da hanyoyi na dabara na jawo al’umma su shigo ciki, in za a yi asarar ɗaya a samu goma musulunci ya yi da wani, a yi asarar goma a samu ɗari musulunci ya yi da wani. To manzon Allah yake cewa na yi haka ne domin waɗancan wanda ya rinjaya ya musu aƙida irin tasa, to shi tun da ya riga ya mutu a wancan layi, to su muna so mu ceto su, muna so mu tsamo su su yi tuba tuban gaskiya. Ashe musulunci kullum kiran da yake ga ‘ya’yansa, yadda ka fahimta ka so wani ya fahimta, yadda ka gane ka ƙaunaci wani ya gane, ba ka da riba. Har yau in Allah ta'ala ya kai wani musulmi wuta mai azaba mai ribar kaci, amma kana da riba idan kai sanadiyar shiryarsa har ya zamto ya samu jinƙai da rahmar Allah gobe alkiyama. Hadisin sayyidina Ali radiyallahu anhu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa mutum ɗaya shiri ta hanyarka ya fi a cika ma duniya da dukkan wata kadara mafi tsada a wancan lokaci. Mutum ɗaya ya gane kuskure dalilin ta yara, to Allah sai ya masa kayya da fiye da cikin duniya da dukiya gaba ɗayanta. To kaga wannan riba ce kan riba, yasa duk inda musulmi yake iya ƙoƙarin ya jawo wanda bai fahimta ba ya fahimtar da wanda bai gane ba. To wannan shine tsarin musulunci, kuma shine tsarin sunna. Shi yasa manzon Allah ya ce bashiru wa la tunfiru yassiru wa la tu'siru, ku dinga albishir, kar ku dinga koran mutane daga musulunci, ku sassauta, kar ainihin ku dinga kuntatawa mutane, ya zamto kullum bakin ku alkhairi zai faɗa, jawo al'umma su fahimci addini ne, kar ya zamto dalilin ka ka kangiya wa an su fahimtar addini. Amma yadda ku yi ƙoƙari ku yi irin wannan salo da Ƙur'ani yake ba mu, ku tabbatar da kan cewa kuna yaƙowa ana dawowa ana musulunta, ana dawowa ana fahimtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kar ku ce ku ya ku kawai, ku mai da addini kamar wata jam'iyyar siyasa, sai mu ya mu, in wani ya shigo wani irin kallo za a masa a'a, musulunci a yau ka dawo to ka zama ɗaya da kowa, har in imanin ka ma yafi wancan to ka fiye matsayi abun Allah subhanahu wataala. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iya kuɗayin a samu mutane dubu daga cikin mutanen su zo su musulunta, kuma haka aka yi din. Wa yirwa annahu aslama alfu min qaumihi, an rawaito daga cikin mutanen ɗan Salul an samu mutane dubu bayan ya mutu sun zo sun musulunta sun tuba daga irin waccan mummunan dabi'a ta munafunci rawahu aw ra'awhu yatabarrak bi kamisin nabiy sallallahu alaihi wasallam sai kuma aka ga suna tabarruki suna neman albarka da irin riga da manzon Allah ya bayar aka yi wancan bawa Allah ne kafin to sai Allah ya ce wala tusalli ala ahdi minhu daga yau an jalaye manzon Allah karka kara yin sallah akan ɗaya daga cikin su wanda ya mutu akan munafirci ko wanda ya mutu akan kafirci Allah ya yi wa manzon Allah jin doka karka kara tsayawa kan mutu sallah an fahimta sannan kuma wala tuqum ala qabri karka sake tsayuwa kan kabarin ɗaya daga cikin su kamar addu'a karka yi sai Allah ya ce innahum kafaru billahi wa rasulihi domin su sun kafir cewa Allah sun kafir cewa manzon Allah wa ma tuwahum fasiqun kuma sun mutu suna fasikai sun mutu suna masu kin yi wa Allah da'a sun mutu suna masu kin yi wa manzon Allah da'a malaman fiqh sun ce a fiqhin da suka fitar a wannan aya suke cewa duk yanda kuke da mutum in dai har ya mutu a kafirci ko ya mutu a babban munafirci annifaqul akbar to bayan da za a kai kai ga gaba manzon Allah ba zai yi ba malam Usaimin ma cewa yake idan mutun tarikus salati an san ma'anar tarikus salati wanda zai yi wata sallah ya yi wata in dai har ka tabbatar iya da wannan dabi'a to shi malam Usaimin ya ce a fahimtarsa da wannan ayoyin to ba za ka taɓa gayyatar mutane a mai sallah duk da ɗan uwanka ne ko yayanka ne ko kanka ne in dai tariku sala ne in ya mutu sai dai ku ja ku yi can ku binne karwa mutane wani ɗan amma ba za ka mai sallah ba abu na biyu ko kun masa sallar sallar ma ba za ta amfane shi ba domin manzon Allah ya ce shi da kansa ku duba da tabbas sai bayar wanda yake sawa ayi wa ɗan tsaro likabari kuma shine ya shiga gaba mai sallah amma ya ce da sallah ta da rigar da na bayar aka mai likabari ba za su amfane shi ba domin riga ya koma ga Allah a matsayin sadaka ce akwai wani sahabi Uqashatu ibn Muhsin wanda wata rana manzon Allah yake cewa duk wanda na masa ba daidai ba ko da sani ko da mantuwa to dan Allah yayi kokarin ya zo yi sanar da ni in wani abinka ne a gona ka zo ka faɗa in baka in wani abu na dake ka ko na ma wani abu ka duk abin da na ma dai ka faɗa Uqaya sai ya zo ya ce manzon Allah lokacin da muke yakin Badar da ka ɗaga bulala za ka bige raƙuminka ka same ni a jikina saboda ka sai na rama sabai su yi ta a kansa wannan wani iri ne kaza kaza zo ka rama a jikina ma zai ku kyale shi ku kyale shi manzon Allah ya ce a ina na da ke ka sai ce a daidai hakar kari na ne kuma a lokacin ba ci ba a jikina manzon Allah ya yaye tufansa ko sai ni sun baci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi manzon Allah na yi wannan ne domin na samu albarkar jikinka ya ce to ka je wuta ba za ta kora ka ba to ka ji hikima irin da sa'a ya ce ya yi haka ne domin ya sumbance manzon Allah da rayuwarsa to wannan iya nuna mana kan cewa duk abin da za ka yi in dai ba ka da imani ba abin da zai amfani ka bayan ka mutu duk abin da za a yi ma da za a mai da duniyar nan masallaci da kuɗin da ka bari kuma ka mutu ba ka da imani wallahi ba zai amfani ka ba da za a sai alqur'ani daga ƙasa ta ko sama kuma ka mutu ba da imani ba wallahi ba za su amfane ka ba an fahimta duk abin da zai amfane ka bayan ka mutu sai kana da imani duk daraja da martaba ba wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga yayi wa mutum sallah ya dauki jabbarsa an mai likabari amma yace wannan ba abin da zai masa gun Allah ba abin da zai masa saboda kai kokarin nema wa kanka aljanna tun kana da lafiya da rai tun kana da rai da lafiya Allah ya baka lafiya Allah ya baka rayuwa Allah ya baka arziki Allah ya baka ilimi Allah ya baka mulki to duk yanda zaka yi ka nema wa kanka aljanna ka baka mutu amma in ka mutu magana ta kare yasa Allah ta'ala ke cewa wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah
wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya
na'am
wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi al-fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin
Allah ta'ala ke cewa wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nemi gidan lahira da abinda muka baka duk abinda Allah ya baka to ya baka dama ka nemi lahira da shi shine wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma kar ka manta rabanka da ake neman rayuwar duniya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ka kyautatawa mutane kamar yadda Allah ya kyautata ma wala tabghi al-fasada fil ardh kar ka dinga neman fasadi da barna a bayan kasa domin Allah ta'ala baya kaunar mutane masu fasadi abu na biyu da zamu sake koma kan wancan aya cewa idan za a yi addu'a a kabari tsatsaye ake amma yinda addu'ar da za a yi wa mamaci har in an binne shi to addu'ar da ta zo a sunnance a tsaye ake wannan addu'ar kuma kowa ya karanta addu'ar sai yi yayin tafiyarsa manzon Allah ya ce idan an binne mamacin ku fas'alullaha tasdida fa innahu al'ana yus'al manzon Allah ya ce idan an binne muku mamaci ku tsaya ku roƙa masa tabbatuwa a ruwan Allah domin a yanzu nan za a tambaye shi har yake cewa idan mutum ya mutu akwai yiwuwar ku tsaya a kansa kuna masa addu'a har kamar a yanka rakumi a fide shi a rabana ku dau lokaci ma'ana ne dan tsayi dai ku da yawa mace addu'a amma yinta amma kowa ya dinga tato addu'a su iya yi wa mamaci ba tare da an ce wannan yace kaza a karanto kaza a karanto kaza wannan duk suna bar tabbatar da wannan ba amma ka tsaya ka dinga masa addu'a daidai gurgurin damar ka da ikonka wannan halal ne ja'is ne har ma iya zama wajibi akan ma'aifi ko wani da kuke da alakar jini da shi to ayi kokarin a kiyaye wannan a tsaye ake yi kuma duk wanda zai je ziyara ga wani dan uwansa da ya mutu ko malaminsa ko ma'aifa ko da akwai ladduba da ziyara mamaci idan an je ana shigowa daga wajen kafar sa an fahimta dama kabari ake yi kafar mamaci tana arewa kansa yana kudu to daga nan za ka shigo daidai inda kafarsa take sai ka taho ta bayansa sai ka zo saitin kan duka layi gibla kana tsaya kansa an fahimta to duk addu'a da za ka bada sunna aka ta tabbatar ai ba za ka tsaya a gaban sa kana kallon yamma ba za ka biyo ta kafarsa ka zo saitin kansa daga baya ka tsaya kai za ka yi fisin na gibla sai ka dinga masa addu'o'i da Allah ta'ala ya gode ma kuma ana zuwa makamantar ziyara ana zuwa mahaifa ziyara in sun mutu haka ne dan uwa haka yaya haka malamai haka kawai ma zaka iya tafiya makabartar ziyara ka je ka musu addu'o'i ka dawo domin su ba mata ba abin da suke bukata kamar addu'a a gurayeyu wannan shine abin da zamu dinga yi musu a kullun da kullun manzon Allah da sahabbai ya tabbata suna zuwa ziyara makabarta domin su yi musu addu'a su dawo abu na uku wannan aya tana tabbatar da kunciyar kabari amma yinda tunda ta zo da sunan kabari karara wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabr qabri shine gunda ake binne mutum bayan ya mutu bayan ransa ya bar gangan cikin sa to masaukin sa na farko shine qabri kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce al-qabr huwa awwalu manazil al-akhirah shi qabri shine farkon masaukin lahira farkon masaukin lahira shine qabri Usman dan Affan Allah ya kare ya jare shi wata rana an binne wani mamaci a lokacin sa sai ya zauna yake ta kuka Usman dan Affan an ce sai da gemun sai ya jike da kawai sauran sahabban da suke tare da shi suke cewa ma ya dinke kai abin da mu'mini ya Usman me yasa ka kuka me da dinke kike kuka sai ya ce inni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-qamaru awwalu manazil al-akhirah shi kabari shine farkon masaukin lahira idan yayi kyau to gaban sa yafi shi idan kabari yayi muni to gaban sa yafi shiru wannan ya turo daga cikin maganganun manzo Allah ya kama ku Usman dan Affan Allah ya kare da shi din da cewa iya cikin mutane goma da Allah ya musu aljihu da aljina sanar da ne amma yake kuka da yake maganar kabari akwai wani lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka binne wani mamaci ya tsaya a kabari yace li misli haza fa ne ya amale amilu saboda irin wannan ranar da za a ji a tona kasa a binne ka duk mai kokarin aiki ya yi na kai manzon Allah da kansa li misli haza fa ne ya amale amilu ku yi aiki ba abun da zai amfane ka a kabari in ba abubuwan da nasi suka tabbatar ba kamar abin da ya shafi sallar in ta inganta za ta amfani ka zaman kabari sadakokin da kai na alkhairi a koye ba dan riya ba dan kace ka iya ba kuma kai sa'a Allah ya karba za su amfane ka kai sadakatul jariya sarka mai gudana bayan ka tafi lahira za ta taimake ka ainihin ka bar wani ilimi da al'umma za su ke amfanuwa da shi bayan ka mutu in kai dace Allah ya karba zai amfane ka gabari ka haifi da ka tarbiyyantar da shi ka dora shi kan gudabe na kwarai har ka mutu yana tunawa da kai yana ma addu'a to wannan shi ma zai amfane ka gabari manzon Allah ya ce in ka dauke wannan abin ku ba abin da zai amfane ka sadaqatul jariya ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu shikenan sadaka mai gudana ta shafi gina hanya gina bohol gina makarantar addini an fahimta a yi wakafin tafi sabilillah gina masallaci gina cibiyar ilimi yin abubuwa wanda al'umma za su ke amfanuwa da shi to wani iya cin sadaqatul jariya kuma kai ka ce ba ka san wani amfani da wani ko sai sun kawo ba ka su ka gina gida ka ce wakafi fi sabilillah ka nemo an su bayan Allah ka ce duk inda aka yi bakin alkhairi to a kawo su wani gidan su kwana ko na mutu iya cikin wakafin da na yi wa kaina duk inda bakon alkhairi yake ko kawo shi kwana ana bakon malami ne bakon masu da'awa ne bakin wasu bakin alkhairi ne ka yi wannan shi ma iya cikin sadaqatul jariya ka gina bahol ka ainihin gina irin abubuwan da za su kawo al'umma cigaba a rayuwarsu ko kun koyan sana'a ka kafa shi ya rike kansa ka tarbiyyanci kun ya kafa da kansa ya rike kansa ka ce ba ka san amfani ko komo a cikin shi sadaqatul jariya ne wannan kamar fadaitar da masu arziki yake in abin da da yawa a rasa ke duk abin da zamu investing muke na mu huda ya kawo mana amfani to duk abin da amfanin zai same ka a duniya zaka iya gama amma wancan zaman da ba shi da iyaka kamar challenge tun da manzon Allah ya ce li misli haza falyamalil amilun a yanzu nan ayyo kowa tambaya daga cikin mummuna wannan masallaci a ce yanzu inda Allah zai wahayi ci ba za mu koma gida ba wani abu kake sa ran zaka dan faru da shi Allah ya marhama ku wallahi kowa yayi tsaye wa kasa wannan tunani ta Allah tana iya kasance ma a kodin shi shekarunka 30 40 35 50 to wani abu ka bari wanda zaka sare in kawo mutu Allah zai kalli abin ya maka in baka da shi kar ka sake rana ta fada ba bakai ba abubuwan alkhairi ga sunan ba su da iyaka ko da kudi ko ba kudi zaka yi ya zamto ka rike wata murga wanda zaka yi tawassuli wajen neman gafara Allah da jin kasance shi amma kar ka tsaya kullum burin ki zamto duniya duk inda kake duk tunaninka komai ya zamto a duniya to tabbas zaka mutu ka sha mamaki lahira ta da yake mata yanda kasan zaka tafi Saudiya zaka tafi America ko Dubai ka san ta da kake ko to wannan tafiya ce ma zaka dawo ai to ita wacce tafiyar ba dawo wani ilin ta da kai mata ka san dai ga kabari ne iya jiran muna zuwa ana binne mama ta da mu a kama gawa da kai a sa a rufe a binne a dawo baka taba jin labarin wani ya dawo ko ya kuwa ya ba ko manzon Allah ce ransa za a da masa da shi kabari to wanta ne ji kaiwa wannan gun zama ko sai na din cewa cewa kawai da shirme da gaba da fada da tana jin mugunta a rai duk irin abin da ya bayyana zo ga tambu kenan kana neman abu matana ji kake kawai ka samu kaiwa wani rayin mutunci ko kaiwa wani ba daidai ba ko ka nuna wani iyakarsa to Allah ya san abin da zukatanmu suka koyi yanzu Qur'ani yake shiga zukatanmu na bakai yake ba mu labarin abin da suka koyi kai kuma zaka ce Allah bai san abin da ke zuciyarka ba dan me kake kasuwanci dan me kake ilimin boko dan me kake ilimin addini dan me kake siyasa dan me kake takarar kujera duk wannan Allah ya san manufarka in ma ka faɗa wa mutane ba daidai ba Allah ya sani kuma wannan manufar taka da ita ne take kai ma gisai mu kyautata ta neman mu yayin kuma mu kyautata zukatanmu Allah ta'ala iya ma gisabi kan abin da kujutarka ta kudure Allah ta'ala ya bani mun kudure mai kyau ya samu lafiya mu gama lafiya ina ganin za mu samu matsayi a wannan ayar insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu ladansa abin da muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu babinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu guji mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya ainihin shirye mana gaba a rayuwa muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu lafiya mu gama lafiya mahaifanmu da suka ga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya nuna mu rahama Allah ya gafarta musu da mu da zuriyarmu Allah ta'ala ka dora mu a tafarki madaici Allah ta'ala ka dora mu a tafarki madaici muna addu'a marasa lafiyar mu a gidan ku asibiti Allah ka ba su lafiya muna ƙara addu'a ga kasarmu da jiharmu da ainihin garuruwanmu na musulmai gaba daya Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya duk abin da yafi karfin mu ko yake zama mana barazana Allah ta'ala ka mai da kiyaye zama alkhairi Allah ka mai da kiyaye zama alkhairi Allah ka mai da kiyaye zama alkhairi Allah duk wani al'amari da yazo daga gare ka bisa kaddarawarka da ikonka Allah ka mai shi alkhairi ga umar musulmai Allah ka juya yake zama walwala da alkhairi da ni'ima a rayuwar musulunci Allah wannan abu ne ke gaban wannan kasa na harkokin siyasa da zabe Allah ta'ala ya sa ayi lafiya a gama lafiya Allah ya sa ayi lafiya a gama lafiya Allah ka kai hankalinmu da soyayyarmu kan abin da ya zama alkhairi Allah muna kauna muna roƙo ka tabbatar da sonmu da kaunarmu ya dace da sonka da kaunarka Allah ta'ala ka tabbatar da mu a hanya daidai ka zaba mana abin da ya fi alkhairi a rayuwarmu da addininmu da zamantakewarmu ya rabbal alamin Allah ka gyara halayyarmu ya rabbal alamin Allah ka gyara alayyarmu ya rabbal alamin Allah ka gyara zakatunmu ya rabbal alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai kowa gidansa lafiya lalan da ake samu a gun wannan karatu Allah ka ba mu shi Allah ya ta'ala kamar gudurin sa a rayuwar mu ta kabari har zuwa gaban ya rabbal alamin masu neman addu'o'i daga gare mu Allah ta'ala ya amsa mana addu'o'in mu Allah ya biya mu da bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika
an dauki abu hawan sa ina so a addu'a Allah
ya shine ya kuta da mu shine ya kuta to wani bawan Allah ya aiko an dauki masa abin hawan shi iya neman addu'o'in mu akan Allah ta'ala ya bayyana masa shi muna addu'a Allah ta'ala ya bayyana shi idan da rabon sa Allah ta'ala ya bayyana shi don kuma Allah ya kaddara rabon sa ya fita Allah ta'ala ya mayar da abin da fa kai Allah ya mayar masa da abin da fa kai kuma Allah ya sare mu ya sare mu da dukiyoyin mu ya tsare mana rayuwarmu da iyalanmu da mutuncinmu da kasarmu da addininmu Allah ka ba mu tsaro da kariya bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin.